بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ولك سنتيوا تكيم وانا مسلا تينا ميتار البركة مسلا تينك دولة الجيران التي سال منك أنا أقول وشبو أنا بعد الجهر ربي. بركم ولك سنتيوا نمشي قبل درس تكيم للتاب ومن كتاب التوحيد tafin babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ta'ala ya cika su da rahama wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci. Yau dai muna yin Lahadi dare na Litinin, wanda yau muna biyar ga watan biyu musulunci, afwan, biyar ga watan uku musulunci, watan Jumadil Ula. Yau hijira ne da shekara 1446, wanda hakan yayi daidai da 8 kenan ga watan 9 na miladiya 2024. Idan masu bibiya ba su manta ba, a makon da ya gabata muka fara darasi cikin wannan littafi. Mun yi darasi na ɗaya, yau kuma shine darasin mu na biyu insha Allah. Za mu tashi faɗin Allah ta'ala da yake cewa a shafi na uku a littafin, wanda kuma shi ne darasin mu na biyu a kitabu tauhid. Maliki cewa wa kauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, kuka mu ci gaba kamar yadda aka saba, wannan bawan Allah ya saki bada kuriyan karo wa nan littafai kamar yadda aka ni ga suna a nan insha Allah. Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya shiga mahaifansa, Allah ya buɗa masa cikin harkokinsa, Allah ya ba shi tsaro da kariya a rayuwarsa da mu gaba ɗaya. Maliki cewa kauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala da yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام. الله تعالى يكي تشيوا قل كتشي دسو ما أنا الله إيا فتاوى منظر صلى الله عليه وسلم كتشي دع الأمر المسلمين في الدنيا قبادة تعالوا كزو كرمال تعالوا كيف in mutum ɗaya ne ta'ala, an gane ku? In mutane da yawa ne ta'ala, ku zo Allah iya kira. Atlu ma harrama rabbukum alaykum, manzon Allah ya ce ku zo na karanta muku abinda ubangiji ku ya haramta muku. Ai wannan ku yana da kyau kowane musulmi ya ce, ko ba gaskiya ba? Abinda ubangiji ya haramta a matsayin kanin musulmi ya kamata ka san su, domin kada ka je ma kusa da su, domin wannan iya ɗaya daga cikin ɓangaren bauta da ibada. Al'amru bil ma'a ko kuma ala imtisalil awamiri wa tinabin nawahi, bin umarnin Allah da kuma haluwa cikin abin da ubangiji ya hana. To ubangiji ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam, ka kira dukkanin al'ummar duniya ka ce su zo gare ka ka karanta musu abin da ubangijin ka ya haramta a gare su. Shine ma'anar qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alayhi, na farko daga cikin abin da ubangiji ya haramta shine Allah tushriku bihi shay'a, kar wanda ya hada Allah da wani a bangarorin kudiri da afa'alullah, aikace aikacen Allah da kuma so irin son da ake wa Allah, ma'ana kar aiwa Allah tarayya ta kowane bangare. Wannan kuma shine shirka, shine babban laifin da Ubangiji ya helanta cewa idan an mutu ana yinsa ba zai gafarta ba. Duk mutumin da ya mutu iya shirka Allah ba zai yafe masa ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Haka nan duk mutumin da ya mutu iya shirka, to Allah ta'ala ya ce aljanna haram mu ci gare shi. Innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Duk mutumin da ya mutu iya shirka, to aljanna ci haram, aljannar Allah haram mu ci gare shi. Ana fahimta? Kuma shirkan nan gata nan ana ta yi, wa an san zuciya, wa an san duniya, wa an su kaza, wa an su kaza. Allah ta'ala iya fishi da laifin shirka fiye da kowane irin laifi. Saboda haka Allah ya ce a faɗa muku shirka haramun ci, mazan mu da mata, yara da manya, mawadata, talakawa, masu mulki, mabiya, to duk abin da ya zamto hada Allah da wani ta haramu ne. Qur'ani ya ce Allah tushriku bihi shay'a. Abu na biyu, wa bil walidaini ihsana, sannan mahaifa a kyautata musu, mahaifa a kyautata musu, inji Allah. Rashin kyautata musu haramu ne. Rashin kyautata wa mahaifa iya kai ka fadawa cikin fushin Allah, domin an ce Allah iya yarda idan har mahaifa suka yarda da kai, suna iya yarda da kai. Haka nan Allah iya fushi da kai idan mahaifanka suka yi fushi da kai. So da kai kokarin neman yardar mahaifanka, sai Allah ya yarda, sai Allah ya amince da kai. Ga wannan sahabi ko kuma tabi'i, duk da bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wai su karbi ya rayu da manzon Allah a lokaci da ya ma bai gan shi ba. Malamai suna cewa abin da ya hana Uwaisul Qarni ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hidima da yake wa gata masa, bai rabuwa da ita laila nahara, a kullun iya cikin mata hidima. To da Allah ta'ala ya ga hidimar da Uwaisu yake wa gata masa kuma Allah ya karba, sai Allah yake baiwa manzansa labarin Uwaisu ta hanyar wahayi. Ana fahimta? Uwaisu a kasar Yaman ne yake, kasar Yaman da ita yanzu na a cikin Allah ya halice shi a cikin yaran. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Umar dan Khattab, yace duk shekarar da kaje aikin haji ka dinga tambayar mutanen Yaman, idan wani mai suna Uwaisul Qarni ya waso, to ka ce ni manzon Allah na ce maka addu'a. Ana gane ba? Manzon Allah ya ce Umar ya nemi Uwaisu ya masa addu'a, inji manzon Allah. Duk shekarar da manzan Umar an karɓa bai je aikin haji, sai iya cicigiyar mutanen Yaman ya tambaya ci akwai mai suna Uwaisu, in bai zo ba a ce bai zo. Wata shekara dai aka yi gam da fitar Uwaisu ya zo. Uwaisu ya zo, Umar ma ya ji, sai Umar ɗan karɓa ya ce kai ne Uwaisu? Ya manzan Allah ya faɗa masa kamanninsa da zai gane shi. Ya ce to manzan Allah ya ce kai min addu'a. Yace ni manzon Allah yace na ma addu'a, yace eh kwarai baki da baki manzon Allah yace in na haɗu da kai kai min addu'a. Sai malamai suke cewa tsantsar biyayya ga mahaifiyarsa ya kai shi wannan matsayi, har Allah ya zantarwa da manzansa labarinsa, alhali bai gan shi ba, bai zauna tare da shi. Saboda bin iyaye iyakai ɗan adam martabar da bai taɓa zatanta ba. Haka nan saɓa musu iyakai ɗan adam ƙasa, iya turmuza shi a ƙasa ya lalace. Lalacin ma da bata da musali. Saboda ka mai kokari mu dinga yi wa mahaifanmu irin abin da za su yi mana addu'a, sannan kuma su sa mana albarkar rayuwa. Kuma mahaifan nan kowa sun koma ga Allah, kowa sun koma ga Allah, akwai haƙƙoƙinsu da suke kanka ba su gaba. Yawan musu addu'a, yawan musu istighfari, da sadar da alƙawarin da suke ba su cika ba Allah ya karbe su. Da girma abokansu da aminansu. Ana fahimta? Duk wannan iya cin haƙƙin mahaifa ko da sun bar duniya a kanka kai ɗan musulmi. To Ubangiji ya ce wa bil walidaini ihsana. Abu na biyu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ubangiji ya ce haramun ne ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci. Imlaq shine alfaqa. Haramun ne don jin tsoron talauci
kai ka kashe da ko ka kashe hanyar zuwan sa ma bai zo duniya ba kamar masu family planning kenan a tsaidi haihuwa ba wai tazara haihuwa ba ah fulani shine tazara haihuwa ko birth control a birth control shine tazara haihuwa ko fulani kuma shine kaidi haihuwa haka ne ko the family planning the birth control kamar tsari to wanne ne wasai da haihuwa eh nace shine ya ake shi masa to sai da haihuwa dai wanda tazarar haihuwa da fulanin haihuwa kace ka tsara haihuwarka shekara uku ko hudu wannan halalle ya musulmi ba ramu bane amma sai da haihuwa a sai da ita kace yaya uku sai shi ne kawai ko ya bi su ije ko ya da su ije ka a sai da haihuwa to shi ne haramun ana fahimta amma duk inda mutum zai tsara wa iyalinsa haihuwa shekara biyu ne uku ne hurudu ne duk abin da kai shine tsarin ka da kuma shawarar ita iyalin duk kun amince aka ba matsala ba duk abin da zaka wajen tsara haihuwa ka da ciki ya shiga baka wannan dawa amma har in ciki ya shiga kuma haramun ne haramun ne iya kai dan adam ga hukuncin kisan kai ba ana fahimta wannan to wasu malamai sun fassara wannan aya da kan cewa tsoron talauci ko tsoron wahala ya saka kayyade haihuwarka abinda Allah yake nufi a wannan aya suratul an'am akwai aya makamanciyarta a cikin suratul isra wanda yake cewa wala taqtulu awladakum khashyata imlaq wannan min imlaqin wajhan khashyata imlaq wancan ƴaƴan sun zo amma tsoron wahalar tarbiyyarsu da dawainiyarsu ya saka yi watsi da su ana fahimta ka haifa din amma ka kasa kokarin tarbiyyantar da su ka haifa din ka kasa kokarin sa su a hanya madidiciya ka yi watsi da su domin tsoron kar su tara abunka nauyi da dawainiya su tara abunka to da wancan din da wannan din dan haramun ne ka haifi da ka haifi yaya ka yi watsi da su ka ijawo su jikinka domin kana tsoron dawainiyar su to haramun ne haka nan ka tsaida haihuwarka ka tsayar ka dakatar ka ce yaya uku nan sun ishe ka har ka mutu to wannan haramun ne a musulunci ana mun tara na to duk biyin da wancan da wannan duk qur'ani ya haramta Allah ya haramta nan unguwar yan boko ji yasa na tsaya da dai biyan su ko yawa mana unguwar almajirai ce sai mu ja mu ce kai ba mu san saboda ka haramun ne a tsaida haihuwa haramun amma ka tsara wa kanka haihuwa iyayen da kake ganin shine tsarin ka da tsarin yali ko na ba matsala ba ko malamai suna cewa in ka tsaida haihuwar akwai yiwuwar Allah ya kashe wadannan din ko Allah ba zai iya ba zai iya shi ya fi sauki kuma akwai yiwuwar wanda zai zo ya fi alkhairi kuma ka tsaida zuwan sa tunda ƴaƴa ba a san waye mai alkhairi ba a farkon ne a tsakke ne a ƙarshe ne Allah ne ya sani mai albarkar wanne ne a ciki ba ma ki tenure mai albarka ta zo kuma ka tsaye da shi ana fahimtar wannan ko muhaddicin qur'anin ya ce ka tsaye da shi kowa ya mai alkhairin zai zo ka tsaye da shi Allah ya san mu gani wala taqtulu awladakum min imlaqin kar ku kashi ƴaƴan ku domin tsoron talauci inji Allah al imlaq shine al faqa Allah ta'ala yake cewa wala taqtulu awladakum min imlaqin narzuqukum wa iyyakum sai Allah ya ce mu ne muke muku arziki da su din kar ka ji tsoron zuwan su da arzikin ka da nasu duk abun Allah yake kai dai kawai wakili ne tsakanin Allah da tsakanin Allah da su zai sako mata hannunka ka ba su zai sako mata account din sa ka ba su amma arziki ba ka kike musu ba yasa Allah ya ce mu ne muke muku arziki sanan ƴaƴan ku ba muke musu arziki ji Allah wala taqrabul fawahish ma zahara minha ma batan Qur'ani yace kar ku kusanci alfahasha nan sun fassara ta da az-zina zina ana fahimta kuma alfahasha tana zuwa da ma'anar liwadi alfahasha tana zuwa da kaba'ir zulu alfahasha tana zuwa da dukkan wata kalma da baki zai faɗa wanda Allah ya haramta fadarta duk wanda ya dauka ma'anar alfahasha ya danganta da santas din da alfahasha din ta zuwa ciki ana fahimta akwai gunda zaka ji kira liwadi alfahasha akwai gunda zaka ji an kira yin zina karar alfahasha akwai gunda zaka ji an kira yin magana ta banza marar saiti alfasha diya danganta da irin santsan da magana ta to inda zamu fahimci zina ake nufi anan a lokacin jahiliya abinda suka dauka zina a fili shine haramu amma dan ka koyi kai ba haramun ba lokacin jahiliya san fahimci wannan aka fito fili free fado kowa iya ganin ka to shine haramci a da su fahimta amma an ka koyi kai ba haramun ba to shi yasa qur'ani ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma bata da abin da ya bayyana da abin da ya koyi duk haramun ne Allah ya haramta amma yanzu wannan zalikum wasaqum bihi ma zahara minha wa ma bata wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq Allah ce kar ku kashe rai wanda ubangiji ya haramta kace ta sai da haiti kisan kai kuma a musulunci ɗayan abu uku ne yake za a kashe mutum kuma shi ma kisan ba kai za ka yi ba ba ɗan unguwarku ba ba ni ba ba malami ba eh shari'a ko ɗayan uku sun faru to shari'a ce za ta yi wa mutum hukunci kisa na farko annafsu bin nafs mutum haka kawai ya kashe mutum ba tsautsayi ba ba shibhul amdi ba an gane ko ba tsautsayi ba ba kama da tsautsayi ba haka kawai ka san abu iya kisa ka je ka ai afkawa mutum da shi ka sani kuma hankalinka kalau lafiyarka kalau to wani har in dai hakan ta tabbata ba wata shubha a tsakani to shikenan qur'ani ya ce wani shi ba ka yi shi abu na biyu ashefu zani mai aure da yi zina kuma aka kama shi da shidu a musulunci shidu guda hudu kowa ya tabbatar da ya gan shi ya aikata wannan fasadi ana fahimta kowa daga cikin hudun nan ya gani kuma ba tare da an hada baki ba kuma a hudun nan a tabbatar tsakaninsu da shi ba wani wanda suke da rigima ba wani wanda suke da sakon takon saka tsakaninsu da shi ana fahimtar wannan to duk shari'a an tabbatar da hakan ta faru to shari'a tana da hukuncin ta yake mutum hukuncin kisa shine sai ku zani na uku shine wannan al-murtad mutumin da ya bar addini ya ridda al-fariq li dinihi mutumin da ya bar addini haka kawai yake shi addinin ya ihe shi ya bar kuma a yi masa wa'azi na farko sai an masa wa'azi tun daga wa'azin unguwa da wa'azin gari da wa'azin shiya da wa'azin local government da na jiha da na ƙasa duk sai an masa akan a fahimtar da shi ya dawo ana ganewa ba daga yayi riddan za ka yi shi ba har sai an bi shi an fuskanci me matsalarsa in matsalarsa ta talauci ce shikenan sai a kokarin a taimake shi in matsalarsa ta rashin aure ce yasa yayi ridda sai a masa aure ana gane ku in matsalarsa ta jari ce ta sa yayi ridda sai a tattara ba hijari sai an bi wannan in duk an gane ba wani abu sai a masa wa'azi a tsoratar da shi a kwadaitar da shi game da addini in duk wannan an yi bai dawo ba to shari'a tana da dama ta bada hukunci akan shi ana fahimtar wannan to waɗannan guda uku sune shari'a ta ce ta bada dama ita ma kuma shari'a ta kashe mutum ba kai ba wannan shine illa bil haqqi wannan shine ɗayan guda uku shine haƙƙi kuna fahimtar wannan wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun Allah yace wannan shine wasici na zuwa gare ku ina muku wasici da shi shi tun daga kan Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wala taqtulu awladakum min imlaqin sannan wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan sannan wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq to duka wannan zalikum wasaqukum bihi ubangiji iya muku wasici da shi wasiyar Allah ce zuwa gare mu la'allakum ta'qilun idan kun bi wannan tabbas in ji Allah za ku hankalta za ka zama mutane masu hankali ana fahimta wala taqrabu malil yatim daga cikin abin da ubangiji ya haramta shine cin dukiyar maraya kar ku ci dukiyar maraya wala bai aka ce kar ku kusance ta ba kusanta aka ce ba ma ku ci ba domin a tsoratar da kai domin cin dukiyar maraya wuta ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara duk mutumin da yake cin dukiyar maraya dan zalunci to ubangiji ya ce wuta yake ci a cikin sa wuta yake ci to Allah ne yake ya san hadarin abin sai ce kar ma ka kusance ta kar ka kusance ta in kaga baka da karfin ikon karbar ajiye dukiyar maraya kada ka ba amma inda in ka san hannunka bai ritsa bayan ka ba yau hannu baka hannu kwariya to karbar dukiyar maraya ba ta gaba ce ko kai dan uwan baban sa ne sai ka ci to a nemi wani da Allah mai dama dama wanda aka amfata da shi a bashi da a baka ka cin kwara ka nuna gajiyawar ka ba za ka iya karba ba ana fahimtar wannan saboda ka a kiyaye dukiyar maraya in baka da ikon karba ka aje kara karba domin hadari ce tana da hadari mai girman gaske Qur'ani ya ce wala taqrabu malal yatim kar ku kusanci dukiyar maraya illa bil haqq ko kuma illa bil lati hiya asal sai abin da yake abu ne mai kyau sai malami suka ce abu mai kyau cikin cin dukiyar maraya shine kamar dukiyar maraya ana kasuwanci da ita kai dan kasuwa ne an baka dukiyar maraya ka juya ai kasuwanci da ita idan kasuwancin nan iya kawo riba sai ai ka'ida da waliyan marayun da kai cewa ga dai dukiya an baka kana juyawa to riba idan ta samu ya za a yi da ita ana fahimta da kanku za ku zauna ku yi wa kan wani abin tsari idan an samu riba to a raba ta a biyu misali kai mai wahala a baka rabi ita dukiya a ajiye mata rabi misali ko kuma a raba ta a uku duk dai tsarin da kuka yi wa kanku kuka yarda da shi to in wannan riba ce ka ci a wannan yanayin to ba haramun ba kage dai dukiyar maraya ce ta jawo ma cin wannan to ba haramun ba iya cikin illa billati hi ahsan sai abin da yake abu ne mai kyau wajen juya dukiyar wajen kasuwanci ko abin da yake kama da wannan sai Allah ta'ala yake cewa zalikum wasaqum bihi wala taqrabu mal yatim illa billati hi ahsan wa tayabru wa ashudda har sai ya kai shekarun balaga sannan sai ya dau dukiyar sa ba shi a cikin suratul nisa Allah ya ce wabtul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum min rusdan fadfu ilayhim amwalan wala ta'kul wa israfan wa bidaran an yakbar wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf a gane ku dai za da fatu ilayhim amwalan fa ashidu alayhi wa kafa billahi hasiba qur'ani ya ce ku jarabi marayu ma'ana ku rike musu dukiyarsu hatta idza balagu nikaha har sai maraya ya kai shekarun aure yayi hankali fa in anastum minhum rushdan har in kun ga alamar shiriya a gare su sun shirye sun yi hankali in an sakar musu dukiyar ba za su yi almubazzaranci ba sai Allah ya ce fadfu ilayhim amwal sai ku mayar musu dukiyar su ana gane wa kana rike da dukiyar maraya yaushe zaka bashi kayan sa sai yayi hankali sai an tabbatar da an gwada shi an dan bashi an ci ga dan wannan je kanan da wata guda da kuma biye ba an dan bashi haka an ga an yi daya an yi biyu an yi uku ba wata matsala to sai a tattaro a bashi kayan sa ana fahimtar wannan shine iya hatta ya bulu ga ashudda ko kuma can wa hatta fa iza anastum minhu mushidan fatfu ilay amwal ilayhim amwal wala ta'kulu wa israfan wa bidaran an yakbaru Allah ce kar ku gaggawar cin dukiyar maraya kafin ya girbe ga dukiyar sa. Iya yaro karami an baka haƙƙin sa to kar ka gaggawa cinyewa dan a lokacin iya yaro ba shi da hankali bai ga dukiyar sa. Kar ku yi wannan. A gane ko? Wa man kana ganiyan falisa'i. Idan mawadaci ne kai aka baka ajiye dukiyar maraya ko da tuyawa za ka yi ta kawo riba to ka hakura da riba ta faɗi. In kai mawadaci. Amma wa in kana fakiran in kai kuma talaka ne to fariya akul bil ma'ruf abinda dukiyar ta kawo ta riba sai ka ci da irin tsarin da shari'a ta sani fa iza da fatu ilayhi amwal duk lokacin za ku mayarwa da barayin kudin su to fa ashiru alayhi ku nemi shi a kirawo malamin unguwa ne ma bi a kirawo dagaci a kirawo mai unguwa a kirawo makota duk a taru ayi sallama ayi kutuba inna alhamdulillah a gama a ce dalilin jara ku shine wana wane maraya ni an baka je dukiyar sa a ranar kaza da watan kaza iya dukiyar kaza aka bani amma yau ya hankalta yayi hankali ya cancanci a bashi dukiyar sa a yau rana kaza da watan kaza
wa zama shaida ga dukiyarsa mai adadin kazara ba ya kai sa shine fa ashidu alayk ba da kai sai shi zaka bashi ba a nemi shaidu inji Allah ana fahimtar wannan to sai ku bashi dukiyarsa ta irin wannan tsari to wannan shine ajiye dukiyar maraya da kuma inda ake ba da ita daidai kuma ake rike ta kafin ajiye lokacin ba da ita daidai ake cin wani abu a cikin ta har in ta kama a cikin ana fahimtar wannan sai mali yake cewa wala taqrabu mali yatimi illa billati hi ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu al-kayl wal mizan bil qist Allah yace ku cika mizani au ku cika mizani inji Allah wa awfu al-kayl wal mizan bil qist ku cika mizani inji Allah ma'auna da masu sana'a ta asa sikeli an gane ko da masu sana'ar sikeli da masu sana'ar mita to qur'ani ya ce ku cika sikeli ku cika mita idan mita ce lita a cika in sikeli ne in kwanan awu ne in buhu ne duk abin da aka san za a siyar da shi bisa tsarin nauyi ko auna kilo nasa to qur'ani ya ce ku cika wannan injiya annabi guda aka turo akan wannan matsalar ina annabi shaibu alaihi salam yayi wa'azi akan tauye mizani da cuta wajen auna auna da sai da kaya da ya zama ya lalace ya zama expired to duka wannan haramun ne ijal Allah ta'ala yana cewa wa awful kayla wal mizani bil qist ku cika kayan au da mizani da adalci la nukallifu nafsan illa wusaha Allah baya dora wa rifaci abin da za ta iya yi wa iza qultu fa'dilu Allah yace idan za ku yi magana ku yi adalci duk abin da zaka faɗa kai adalci koda kana da sabani da mutumin da zaka yi magana ana ganewa wannan doka ce daga Allah dukkan da kuke da sabani da shi inda zaka yi magana kansa inda Allah kai adalci shine ka faɗi gaskiya ba tare da shiri ko kazafi ba wa iza qultu fa'dilu walau kana za qurba ko da gaskiyar kuma ta kasance akan mafi kusanci da kai ana ganewa ko da mutum iya kusa da kai to in yayi laifi kace yayi laifi ko da mutum iya nesa da kai kuna da sabani in yayi daidai kace yayi daidai wannan shine ka'idar adalci inji Allah wa iza qultu fa'dilu walau kana za qurba sai Allah ya ce wa bi ahadillahi awfu alqawrin Allah ku cika duk abin da kai alqawri dan girman Allah ka cika shi kar kai alqawri ka saba kar kai alqawri ka kariya haramun ne karya alƙawari kuma alƙawari abin tambaya ne a gaban Allah a gobe alƙiyama sai Qur'ani yake cewa zalikum wasaqukum bihi wannan shine wasiccin mu zuwa gare ku inji Allah la'allakum tadhakkarun ko da za ku azantu ga kayan wa'azi inji Allah ko azantu duk abin nan da Qur'ani ya lissafo to kar ka kusanci shi kar ka aikata in dai ka wa'azantu to kai ne su dace sai yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima wannan shine tafarki na madaidaici inji Allah bin wannan wasiyoyin da kaucewa abinda ubangiji ya haramta da tsayuwa kan abinda ubangiji ya bada umarni to shine tafarkin Allah madaidaici wa anna hadha sirati mustaqima wannan shine tafarki na inji Allah mai kekke fattabi'uhu ku bi wannan tafarki zai kai ku har aljanna wala tattabi'u subula kar ku bi kananan hanyoyi hanyoyin san zuciya hanyoyin saban Allah kar ku bi su fatafarraqa bikum an sabili idan kuna bin kananan hanyoyin saban Allah sai su raba ku da hanyar bin Allah ta gaskiya zalikum wasaqu bihi Allah iyaye muku sici da wannan la'allakum tattaqun hakan zai saka zan masu takawa Abdullah ibn Abbas Allah ya kare da shi yake ta duk inda la'alla ta zo a Qur'ani tufidul haqiqa tana tabbatar da haka ne abin ba shakka can na farko yace taqilun na biyu yace tazakkarun na uku yace tattaqun to har in kun bi wannan din za ku zamto masu hankali za ku zamto masu wa'azantuwa za ku zamto masu takawa la'alla fil qur'ani tufidul haqiqa idan la'alla ta zuwa qur'ani tana fa'idantar da abin tabbas ne in dai kayi to tabbas zaka samu da abin da aka malaka kaga ashe iyaka kololo zama mai hankali shine bin dokokin Allah da bin shari'ar Qur'ani
iyaka kololuwar ka wa'azantu a tabbatar ka wa'azantu to sai ka bi abin da Qur'ani ya nuna shi iyaka taqawa a ce kai wani mai taqawa ne mai tsoron Allah ne to sai in an ga kana bin Qur'ani abin da ya haramta ka haramtu abin da ya bada ubani ka aikata ana fahimtar wannan shine ma'anar zalikum wasaqum bi da Allah ku tattaku suratul an'am aya mai namba ta 151 152 153 وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود الله يقاري يدا دشي كيتو من اراد دم متومن دا يكيس ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم يغا وصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم وان دي بغا بانت ستا وصيه تمن الله يا سنيا مات ستا معنى دا غريجي تكي انا فهمتا to sai Abdullahi dan Abbas yake cewa duk wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah da ya buga mata ta mai signing akanta fa ne ya kara qaulu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala wannan ayi shine qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqukum bi la'allakum tattaqun har zuwa bakin ayu da makaranta wa amma wa an mu'az bin jabal daga sahabi mu'az bin jabal Allah ya kare dare shi wannan mu'az kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai aika shi Yaman ya kai addinin musulunci ya tura shi Yaman ya kai sakon addinin Allah ana gani ha kuma shine manzon Allah ya ce a lahira shine shugaban majalisar malamai ta lahira ba akwai shugaban majalisar malamai ta unguwa ba da local government da jiha da kasa har ma da kasa da kasa ku to wannan yi na lahira dai mu'azu bin jabal tunda manzon Allah ya ce shine jagoran malamai a lahira duk wani malami to mu'azu shine jagoran sa a lahira ai wannan bakarbar kujera ba shi an gane ko wannan shine shugaban majalisar malamai na gaskiya kenan na din Allah kenan an gane ko yawa wannan shi mu'adh bin jabal Allah ya kare dade shi mu'adh dan jabal yake cewa kare yace kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam na kasance ina bayan manzon Allah radifa kamar mutum a bayanka akan abin hawa an gane ko manzon Allah iyakan abin hawa sai mu'adh ya hau bayan sa a bayan abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala himari abin hawar majaki ne ashe manzon Allah iya hawa jaki sallallahu alaihi wasallam amma yanzu kai ba za ka hawa jaki ba ko ka kaskanta ka wulakanta to manzon Allah ya hawa jaki ya sa wani malami yake cewa ka hawa jaki ko dan karaya sunna manzon Allah ya hawa ana fahimta manzon Allah ya hawa jaki ya yi tafiya da shi har ma ya goyi mu'azu a bayan jaki su kuma bai ce iya jin kunya ba bai ce wani abu ba amma kai dan zamani ba za ka hawa jaki ba eh a to in mai tutu ne ga hawa na ba ko wani bane mai tutu ko yawa yake cewa jaki ne abin hawa muka hawa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li a cikin wannan tafiyar sai manzo Allah ya ce da ni ya mu'azu ya kama sunan ne ce mu'azu ne ce na'am ya rasulullah atajri ma haqqullahi 'ala al-ibad yace mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah manzon Allah yake wa mu'azu wannan tambaya qultu mu'azu yace sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam da Allah da manzon su ne mafiya sani su ne suka san haƙƙin Allah akan bayi suka san haƙƙin bayi akan Allah qala sai manzon Allah yace haqqullahi ala al-ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya abudu wa la yushriku bihi shay'a subautawa Allah kasi wa Allah tarayya kar a hada Allah da wani ayi shirka wannan haƙƙin Allah ne akan kowanne bawa an gane ko ashe in kai shirka ko ka zama mushriki baka sauki haƙƙin Allah akan ka ba ana gane da wannan haƙƙin Allah ne haƙƙi an san haƙƙi da yayi to haƙƙin Allah ne akan kowanne bawa kar yayi wa Allah tarayya da kowa ya bauta masa shi kadai kare tarayya da kowa shi wa haqqul ibadi ala Allah kuma haƙƙin bayi akan Allah
Allah yu'aziba man la yushriki bihi shay'a. Allah ba zai azabtar da mutumin da ya mutu baya shirka ba. Ana gane ku? In dai mutum ya mutu baya shirka to Allah ba zai masa azaba. Shi yasa dukkan laifi in dai ba shirka bane ko kisan kai. Ko da mutum ya shiga wuta zai iya fitowa. Amma waɗannan laifin guda biyu suna da hadari. Da kisan kai na ganganci. Da kuma shirka a mutu ana yi ba a tuba ba. Irin waɗannan akwai yiwuwar za su dawo ma a gidan mutu ba za su fita ba. Ana fahimtar wannan? Yasa haƙƙi ne na dukkan bawa in ya bauta wa Allah shi kadai har ya mutu bai shirka ba, to Allah ba zai azabtar da shi ba. Ana fahimtar wannan? Shine Allah yu'adhiba man la yushriki bihi shay'a. Qultu Ma'az yace sai nace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah. Afala ubashirin nas? Shin ba zan je na yi wa ƴan uwana mutane albishir ba? Nace ga albishir haƙƙi ne naka bawa akan Ubangiji, ba zai azabtar da kai kuma matukar ka mutu ba ka shirka. Manzon Allah je ne albishir wa mutane na faɗa musu wannan? Qala la. Sai manzon Allah ce a karka musu albishir gare su. An gane ku? La tubashirhum, karka musu albishir. Fa yattakilu, sai su ji aiki, sai su ganda ce. Sai su ki neman yardar Allah, sai su tsaya su kasalance. Sai inda mutum ya ce baya shirka shi kenan, tunda ba zan yi ga wutan ba shi kenan. To ƙara ka kyale su, kowa ya je ya dinga ƙarawa kansa aikin akai. Shi ne la tubashirhum fa yattakilu, karka musu albishir sai su kasalance su ki aiki na annan ne mai yawa na alƙairi. Akharajahu fi sahihayn. Wannan hadisin ya fito cikin Bukhari kuma ya fito cikin Muslim. Hadisi ne mai inganci kenan. Maliki ta fihi masail. A cikin wannan babi akwai masail, akwai masaloli. Al-awwal na farko. Al-hikima fi khalqil jinni wal ins. Akwai hikimar Allah ta halittar aljinu da mutane. Shine bauta. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. A halicce ka, ka waye gari ka ga ka a duniya. To daga cikin manufar kawo ka duniya da Allah ya shine ka zo don ka bauta masa. Ana ganewa? Athaniya na biyu. Annal ibada hiya tauhid. Li'anna al-khutuma min fihi. Ita ibada tsantsar ibadar ma hiya tauhid. Duk ibadar da aka yi ba tauhidi ba ta yi wa. Domin yi tauhidi kamar wata rumfa ce. Duk abin da za a dora na ibada a kan sake dorawa. Ana ganewa? Sallah, azumi, zakka, aikin haji, sadaka, kyauta, nafilfili, waye-waye. Duk inda za a samu maɗaurin zama hiya tauhidi. In ba tauhidi to duk waɗannan ba za su zauna. Ana fahimtar wannan? Shine annal ibadata hiya tauhid li'anna al-khusuma fi. Kuma duk inda ka jana ka ce na ji a addini to akan tauhidi ne. Ana rigima an kama wancan, an ɗaure wancan, an kori wancan, an subale wancan, to a galibi akan tauhidi. Duk khusuma a cikin su take. Al-thalisa mas'alatu anna man lam ya'ti bihi. Duk mutumin da bai zo da tauhidi ba, lam ya'budu Allah, to bai ma fara bautawa Allah. Duk mutumin da bai da tauhidi to baya bautawa Allah. Fa fihi ma'ana qawlihi, wannan shine ma'anar fadin sa da yake cewa wala antum abiduna ma'abud. Ko kafirai ba ku zamto za ku bautawa abin da nake bautawa ba. Domin za ku mutu kuna shirka ba ku da tauhidi. Duk abin da za ku yi in dai ba tauhidi to ba bautar Allah ba. Suratul Kafirun. Ar-rabi'a mas'alatu al-hikma fi irsali rusul. Hikimar aiko manzanni shine su zo su fada wa mutane yanda za su bauta wa Allah. Al-khamisa na biyar anna risala ammat kulli umma. Ita risalar manzon Allah ta mamaye dukkan al'umma gaba daya. Ba wani wanda zai ce risalar manzon Allah ba a kansa take ba. In dai kai musulmi ne, kai malamai ma sun ce ko ma wanda ba musulmi ba. Yasa yake ce a wani hadisi cewa ba wanda zai ji wannan da'awar ta musulunci a ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce, ko ba Yahudi ne shi, ko ba Nasari ne shi, ko ba Majusi ne, in dai ya ji ko bai imani da manzon Allah ba, to alahira fa ce ya zama dan wuta. Haka ma aikin Allah ya faɗa. Kaga duk wanda ba su da musulunci suna jin saƙon Allah, suna jin saƙon manzon Allah, sai ce ba za su yi imani da wannan addini ba, su addinin wani addini suke yi. To manzon Allah ya ce a faɗa musu in sun mutu akan wannan layin alahira su yan mutane. Tunda kan Yahudawa da Nasara da Majusawa
indai kunnan ka zai je ma sabon qur'ani sabon manzon Allah to baka da uzuri in baka musulunta ba idan ka je wa Allah da wani addinin musulunci ba wannan ba to Allah ta'ala ba zai karba ba kuma wuta zai je baka shine ammat kullu umma risalan manzala tana kan kowa daga cikin wannan al'umma ne as-sadisa ne shida anna dinal anbiya wahid addinin annabawa abu ne guda daya addinin annabawa ɗaya ne yi ne tauhidi sai da tauhidi shine addinin annabawa an gane ko amma shari'a tana bambanta tsakanin wannan annabi da wannan annabi amma tauhidi ɗaya ne yasa wani hadisi manzo Allah ke cewa al-anbiya abnatu illati ko banu illati su annabawa kamar ƴaƴan uba ɗaya ne amma uwa kowa da tasa uba ɗayan da manzo Allah yake nufi shine tauhidi tauhidi ya hada kowanne annabi duk annabin da yazo da tauhidi yake fara kira amma kuma shari'a ta bambanta likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne annabi iya da shari'ar sa iya da tsarin sa yanzu misali lokacin annabi Adam alaihi salam annabi Adam ai musulmi ne ko wa yake shakka da musuluncin sa babu to amma a lokacin annabi Adam halal ne ƴaƴan uba daya suna uwa ɗaya uba ɗaya su yaure a junansu ya kuke gano na haka ne mana lokacin annabi Adam wannan halal ne ba haramun ba ne ƴaƴansa duka ƴaƴansa ne ƴaƴan nan na Hawwa ne matarsa ce duk uwa ɗaya uba ɗaya su kyama kuma sun yi aure da junansu namijin wannan haihuwar sai ya auri macen wancan haihuwar macen wancan haihuwar sai ta auri namijin wannan haihuwar haka suka yi kuma a lokacin halal ne akwai lokacin da kuma aka tafi sai aka haramta auren ƴaƴa da suke uwa ɗaya uba ɗaya sai dai idan uba ya hada ku in uwa bata hada ku ba sai ku aure an yi wannan shari'a ana tafiya har kuma yazo yanzu nan wanda uwa ɗayan uba ɗayan ƴaƴan kaninka ƴaƴan yayanka duk wanda sai ga layin haram ba ka musu kaga cin musulunci yake tsakiyar musulunci yake yanzu musulunci yake me bambanta wannan shari'a ce amma ba tauhidi ba lokacin annabi Musa alaihi salam idan mutum yayi fitsari ya taba tufarsa ko fitsari ya taba jikinsa to gun ba zai zama mai tsarki ba in tufa ce kai yake ku dan ka sa ruwa ka wanke ba da tsarki ba sai yake ku idan jikinka fitsari ya taba in ka zuba ruwa ka wanke bai tsarka ba sai ka gurza gunjini ya bita sanin sai lokacin annabi ya zaga yake ya zaga muke haka muke yi ba manzo Allah ce matsalar fitsari ku sa ruwa ku zuba shikenan ta wuce kini le kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne annabi akwai shari'ar sa da kuma dokokin sa da ubangiji ya aiko shi da su amma tauhidi guda ɗaya ne amma in tana shine addinul anbiya wahid ma'ana addinin annabawa wajen tsayawa akan tauhidi abu ne guda ɗaya fahimtu as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-mas'alatul kabira ita ce mas'ala mai girma anna ibadata Allah cewa yi wa Allah bauta la tahsul illa bi kufri bi tawhid illa bi kufri bi tawhid bautar Allah ba ta zama bautar Allah ta gaskiya sai ka kafirce wa tawhid shine duk abin da zaka hada shi da Allah ba Allah ba wajen bautar sai ka kafirce masa fa fihi ma'ana qawlihi shine ma'anar fadin Allah ta'ala da yake cewa faman yakfur bi tawhid duk wanda ya kafirce wani abin bautar da ba Allah ba wa yu'min billahi kuma ya ci cikin imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha haqiqa yayi riko da igiya mai karfin da ba ta tsinkewa suratul baqara ayat number 256 as-samina mas'ala ta takwas anna tawhid amun fi kulli ma ubida min dunillah shi tawhid suna ne ga magari akan duk abin da ake bautawa ba Allah ba sunan sa tawhid indai ana bauta masa kuma iya so da yardarsa ana masa bauta iya jin dadi to sunansa tawhidu a shari'a at-tasi'a natara azmu sha'ani salasi ayatin al-muhkamat fi suratul an'am akwai girman sha'ani game da wancan ayoyin da muka karanta na suratul an'am
قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم har zuwa cewa zalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun suna da girman sha'ani da wajibi fasara sunan inda salaf agun magabata na kwarai wa fiha ashru masail a cikin wancin ayu guda ku akwai masaloli guda goma awwaluha annahyu an shirki ta farko shine hani game da shirka alla tushriku bi shay'a da kai fara ku to shine mas'ala ta farko cikin wancin masaloli guda goma al'ashira ta goma din daga ciki حكم العاشرة مسألة جومة الآيات المحكمات في سورة الإسراء أقول وص آيوي مكمن تاوتن ندن أما سورة الإسراء وفي ثمانية عشر مسألة أوتن آيوي سورة الإسراء أقول مسألة لي بدأ جومة شاتفوس بدأها الله بقوله الله تعالى يفارا دشوا لا تجعل مع الله إلها آخر kar ku sanya wa Allah wani bauta ba shi ba kar ku hada Allah da wani wajen bauta masa fataka uda maluman mahdhula duk wanda yake hada Allah da wani yayi wa Allah kishiya to zai zama to mazmuman mazmuman abin sarki mahdhulan kuma tababbe duk wanda yake wa Allah kishiya inji Allah zai zama to abin zargi a shari'a kuma korarre hasarai daga cikin rahmar Allah سورة الإسراء آية من نمبر 22 وكتمها بقوله واتم مسألة سورة الإسراء سي الله يرفي تنفذ ولا تجعل مع الله إلها آخر كركو سنيا والله كيشيا أغانيكو فتلقى في جهنم دم متمن ديكي والله كيشيا الله دي ورغا هيكي موت جهنم ملوما أبين زرقي مدهورا أبين كوري ودب رحمة الله دم متمن دي متو يا شركة تو أبين زرقيني أبو الله كما أنيسا تاشي دي رحمة الله سورة الإسراء آية بنمبر 39 ونبهنا الله سبحانه الله يفتكر نمو على إذا من شأن هذه المسائل بقوله أكن جرما وانا مسألو لديك شوا ذلك مما أوها إليك ربك من الحكم وانا إياتك واحد عند أبنج ديامك نهيك ما دقى الله أبشرك أطيعك التوهيد الإسراء آية بنمبر 39 الهادية أشرة مسألة نقوم شأنها آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها تعالى بقوله أقول آية سورة النساء دا أكي تيمة آيوي مبيانا هكو إبدا قوما إلتي آية دا الله تعالى كي تيوا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبَوْتَوَا أَلَّا شِكَرِي كَرُكُوا تَعْرَيَّا لِشِيدَ قُومَي أنا قاني أقول دك ما لئيا كامكو آيوي نسكي مغانا كنتو إيريني da ayoyin da suke magana kan abu shirka a kiyayita ana fahimta suratul an'am ta zo da wannan sako suratul isra ta zo da wannan sako ga nan mallan ya kawo magana a cikin suratul nisa wa abdullahi wala tushriku bi shay'a ta fara da cewa kuma wata Allah karku tarayya dashi athaniya atin matsala ta 12 at-tabiu ala wasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda bauti faɗakarwa game da wasiyar manzon Allah da yi a lokacin da zai koma ga Allah shine wancin wasiyoyi guda goma da ya faɗa cikin suratul nisa a cikin suratul anam da cikin suratul anam al-thalisatu ashar mas'alata 10 ma'rifatu haqqullahi ta'ala alayhi musan haƙƙin ta Allah ta'ala akan shine kada mu hada shi da kowa ar-rabi'atu ashar ma'rifatu haqqul ibadi alayhi idza addu haqqahu mun san haƙƙin bayi akan Allah matakar sun gabatar da haƙƙin Allah din al-khamisatu ashar mas'alata 15 anna hadhihi al-mas'ala la ya'rifuha aktsaru sahaba wannan mas'ala din da yawa daga cikin sahabbai ma ba su san ta ba as-sadisatu ashar mas'alata 16 jawazu kitmanu lil-ilmi lil-maslaha ya halatta a koye wani ilimi domin wata maslaha an gane kyau tunda shi Mu'azu ya ce manzala afala ubashirun nas shin zan je ne wa mutane albishir na faɗa musu wannan ilimin sai ce a harka musu albishir kaga nan manzala ya koye ba faɗa musu domin me wata maslaha maslaha shi ne kasu rabance kasu kasalance su ibada himma wajen bautar Allah yasa ce kar a faɗa musu ya halatta koye wata masala ta ilimi idan da wata maslaha ne ana fahimtar wannan yasa Imam al-Bukhari ma yake cewa babun bi an taj'ala lidullabil ilmi ayyaman mahsusa cewa malami bijimin malami ya halatta sanya wa dalibansa kwanakin karbar ilimi na musamman wanda ba lasu fi kaza sa irin wannan ba za a zauna a yi karatun zauri a dinga ware masaloli ana fahimta to ya halatta aiwa dalibin ilimi wannan ana gane da kyau al asabi'atu ashar mas'alata 17 istihbabu bisharatul muslim bima yasiru halal ne kaiwa musulmi bishara cin abin da zai faranta masa al thaminatu ashar mas'alata 18 al khawfu min ittikhali ala si'ati rahmatillah akwai tsoron ka dogara ka kasalanci domin fadin rahmar Allah Allah gafur rahim ne amma yasa ka je kai sako to ana tsorace ma wannan ka tsorci saban Allah duk kankantarsa da zummar cewa ai rahmar Allah tana da fadi haka ne amma ka kiyaye saban Allah baka san abin da zaka yi Allah ya ga maka kansa at-tasi'atu 10 mas'ala na 19 qawlul mas'ul wa amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam idan an tambaye ka baka sani baka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ana fahimta kuma wannan koda ka san abin sahabbai su wani abin sun sani amma in an tambaye su sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda girman manzon sun sani amma ba za su bada amsa ba sai ce da Allah da manzon su ne mafiya sani yasa daliban ilimi da iyaye malamai a guji bada fatawa da san su in baka san abu baka ce baka sani ba daidai ne wannan Imam Malik ya ce la ajri nisful ilmi kace baka sani ba to ka samu rabin ilimi in kai dalibi ne mai himma zaka je ka nemi wannan masala ana fahimta yasa an ce akwai wani wanda aka aiko daga kasar Iraq ko Kufa ne ko Basra yazo ya samu Imam Malik ya gari Madina yazo mai da tambayoyi san kai wajen guda ko 40 da wani abu suka rubuta suka aiko mutum yazo ya tambayi Imam Malik duk amsar da ya bayar rubuta ya kai musu da yazo yace an aiko wanda kasar mu nazo da tambayoyin nan kuma ana jiran amsa daga gare ya karanta tambayoyin gaba daya sai Imam Malik ya ce duk tambayoyin da kake ne ko kwaya uku na sani ko huɗu a cikin su ya bayi amsa iya ban da ce to kuma yanzu zan koma gida na ce ka ce baka sani ce ka koma in ka ce Malik bai sani ba sai ka koma ka ce ni Malik na ce ban sani ba sai me kuma amma yanzu wai malami ma har ya bude wai wani wai filin tambaya Imam Ahmad dan Hanbali ce wallahi duk sai ya kwana iya karatu amma tambaya akan addini guda ɗaya sau da domin shi wakilin Allah ne wakilin manzon Allah ne akan wannan matsala duk abin da ya faɗa to a matsayin kaman Allah ne faɗa manzon Allah ne yasa ki ji tsoron bada tambaya amma yau wai malami ne zai zauna ya zauna kawai ya ce wai tambayoyi za a dinga masa yi ga ishe shi wallahi manyan malai ma tsoron tambayar suke ji akwai wa'ansu ma da za su sa wa'ansu ɗaliban ilimin su dinga rubuta tambayar wai su rubuta sai wani yazo ya zauna a ya dinga karanto tambaya ai ce kaza 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 mai hukunci sai kuma ya dinga bada amsa wannan akwai rashin tawazu da rashin sanin girman matsalar tambaya game da addini manyan malamai wallahi tsoron tambayar suke ji ana fahimtar wannan wannan shine abin da malai ke cewa sahabbai sun ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma akwai malamin da zaka ji ko tambaya goma zaka masa a jere sai ce duk ya san amsar su ba zai baka ba zai ce ba mai sani amma in jannan wannan ba daidai bane in ka sani ba daidai bane ka faɗa hukuncin da ka sani amma matukar baka sani ba kuwa na kokonto karka bawa mutane hukuncin ka sani sai ka je kuma Allah ya kama ka lokacin da mutanen ba sana malik ya cewa al 20 mas'ala min number 20 jawazu takasisu ba'dun nas bil ilmi duna ba'd ya halatta kebance wa'ansu a basu ilimi ko bayan kuma bayan wa'ansu tunda manzala ya kebance ma'azu ya faɗa masa wani ilimi wanda bai faɗa dukkan sahabbai ba ana ganewa alhadiya wal 20 mas'ala mai namba 21 tawadhi'uhu sallallahu alaihi wasallam manzala mai tawadhi'u ne ta ina za mu gane lirukubil himam domin manzala ya huja ki mal irdafi alaihi kuma gashi nan ma hadda wani a bayan jakin ba ba shi kadai yawo ba akwai wani a bayan sa kaga wannan zai nuna ma tawadhu'un manzon Allah an gane ko sallallahu alaihi wasallam ya hauja ki kuma ga wani ma a bayan sa akan jaki ne athaniya wal 20 mas'ala mai namba na 22 jawazul irjafi ala dabba halal ne a shi a hau dabba mutum biyu halal ne ko jakin ko doki ko rafuni tunda manzon Allah ya hauna hi da mu'azu da haramun ne ko manzon Allah ba zai yi ba kine jawazul irdafi ala dabba halal ne mutum bi su hau dabba matakar ba mu laruwa akan dabba al-thalitha wal 20 mas'ala mai number ta 23 fadilatu mu'azu bin jabal zamu gane mu'azu iya da falala domin san hau abin hawa tare da manzon ko manzon Allah ya kebance shi ya faɗa masa wata magana bai faɗa wa sahabbai ba kaga wannan farla ce ko ba gaskiya bane farla ce da mu'azu yanzu ko a ce mai girma gwamna ne zai hawo mota sai ce wani shigo nan mu zauna da kai kaga ai zaka dinga fadiya a unguwar ku ai wallahi tare muka hawo gwamna da mota da gwamna to wa ake magana gwamna ana magana manzon Allah wa ake magana shugaban kasa ana magana manzon Allah to mu'azu ya hawo abin hawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan farla ce kima ce kuma girma ne الرابع والعشرون مسألة من نمبر 20 دهولو أعظم شأن هذه المسألة إتا مسألة توحيدي أبني من جرما الله بايا سكتش غمد مسألة توحيدي منظر الله بايا سكتش غمد مسألة توحيدي إن دي مسألة توحيدي توي أكي دكسكي بعد أفا بعد سسوش أنا فهمتا الله يسامو لأيش ومنظر كرسيان بايش يكون مزام سامو خيانا إن شاء الله أبني مكوان أدري الله بمو لأيش abinda muke kuskure Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu Allah ka taimake mu ya amin ya Allah Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka ci kanmu haifanmu Allah ka ci kanmu Allah ka ci kanmu haifanmu Allah ka sa da mu da su aljanna ci mu kuma Allah ta'ala ka sa da mu da mahaifanmu aljanna ci mu kuma mai Allah ya Allah ka shirye da mu da zuriyar Allah ka dora mu ta barki mare dishi Allah din masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka daba musu Allah din mai wa addini masu zaman kasa a duk inda yake Allah ka mana magani Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala kuncin rayuwa da yake ciki akwai Allah ka mana kace sai Allah Allah ka mana kace sai rabbul alamin Allah ka sanya ga mu nan albarka Allah ka sawa kakar mu albarka Allah duk abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka cimma mana shi duk abin da ya zo mu da sharri kuma Allah ta'ala ka ainihin yayi mana akwai dan uwa wani bawan Allah da yake zama a nan malam kuma ya roƙon addu'o'in mu game da wata yassa wanda take fama da rashin lafiya kan Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya sauwaka mata abin da yake damun ta Allah ya yi mata muna addu'on Allah ya yi mata wannan larura da sauran majinyatan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk masu fama da larurar jinya a gida ko asibiti ko suna yawo da ita Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ka taimake mu samu lafiya mu gama lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد